Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina muka marhaban sake saduwa da kai a wata sabuwar shirinmu na yau. Maraba da sake saduwa da kai na ba da gaskiya Ubangiji zai bishe mu a shirin na yau yayin da za mu yi wannan hidima tare da kai. A shiri na yau muna da fili na domin iyali wadda shi Pastor Yohana Dangana yana shirye domin ya jagoranta. Sa'an nan a shirin kuma Pastor Yohana Simon shi ne zai bishe mu a fili na sujada a wannan mako. Mawaƙiyarmu a yau ita ce ‘yar uwa Paulina Yakubu daga Kaduna. Mai sauraro, abinda muke tafe da shi kenan, a yi ƙoƙari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakariya.
Barkanmu da sake saduwa mai sauraro zuwa ga wannan shiri mai albarka mai suna Domin Iyali. Shiri da muke kawo sakonni daga wurin Allah game da iyalanmu. Yau kan maganarmu shine Hananiya da Safaratu, iyali da suka kullama Allah munafunci. Hananiya da Safaratu, iyalin da suka kullama Allah munafunci. Bari mu yi addu'a. Ya Allahmu wanda ke cikin sama, mun gode maka kwarai da gaske saboda wannan dama. Muna roƙonka ka taimake mu domin kada mu yi maka munafunci, amma mu aikata gaskiya domin akwai ranar tashin kiyama. Ka taimake mu mu ji wannan sako mu yi amfani da shi a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Hananiya da Safaratu, iyalin da suka kullawa Allah munafunci. Ma'anan sunan Hananiya yana nufi alheri. Duk wanda ana kiran shi Hananiya, yau ka ji sunanka ma'anan shi alheri ne. Safaratu kuma, ma'anan sunan Safaratu shine kyakkyawa. Amma abin takaici waɗannan mutane ba su yi amfani da sunayensu ba. Yana faruwa a yau. Za ka tarar da sunan miji Ibrahim, ka tarar da sunan matan Esther, amma ba su amfani da sunayensu. Maimako kai Ibrahim ka bi sunan babban ubanmu Ibrahim mai ban gaskiya, ke kuma Esther ki bi sarauniya Esther, amma halinmu ya sha bamban. Ga sunaye masu kyau, amma hali ba kyau. Ga sunaye masu ma'ana na littafi mai tsarki, amma shaidan ya karbi sunayen ya yi amfani da su. Hananiya da Safaratu suna da baptisma cikin ikkilisiya, ikkilisiyar manzanai. Suna nan a ranar Pentecost, ranar da Ruhu Mai Tsarki ya faɗo kan almajiran Yesu 12. Suna nan sa'an da aka sami babban falkasuwa da aka yi baptisma na mutum 3,000 a ranar Pentecost. Ruhu Mai Tsarki ya sauka bisan ikkilisiya. Sun ga abin al'ajibi da ya faru a ikkilisiya, su ma suka shiga cikin ikkilisiya an musu baptisma. Mutane sun yi yawa, manzanai suka zauna, ikkilisiya ta ɗauki kuduri cewa za a ringa kawo abinci wuri ɗaya domin a ciyas da mabukata tare. Wannan labari yana cikin littafin Ayyukan Manzanni Sura 5 daga aya 1 har 11. Kullum ana dafa abinci ko kuma ana raba abinci tare. A baiwa mutane tare, masu bi suna kawo abincinsu wuri ɗaya. Sai ikkilisiya ta ɗauki kuduri, kowa wanda yana da kadara ko na gona ko na hasi ya je ya sayar ya kawo kuɗin duka 100% ko naira 10 kar ka cire ka kawo shi a ikkilisiya. An tambayi jama'a, kowa ya yarda da haka? Kowa ya ce na yarda. Wanda ya yarda ya ɗaga hannu. Hananiya da Safaratu sun ɗaga hannu. Duk abin da an kulla a cikin ikkilisiya har an ce wanda ya yarda ya ɗaga hannu ya zama rantsuwa. In ka ɗaga hannu, sama tana shaida. Idan ka koma ka yi munafunci, wannan munafuncin kana ma Allah ne. Hananiya da Safaratu sun saida nasu gona. Kowa ya kawo nasa, Barnabas ya kawo nasa duka. Kowa ya kawo nasa duka, Hananiya da Safaratu da suka saida nasu sai suka shirya ma ikkilisiya munafunci a gida. Sai suka kawo rabi, mai gidan ya dauko ya kawo ikkilisiya. Bitrus ya tambaye shi manzo, shikenan abin da ka kawo? Ya ce shikenan. Ruhu mai sarki kuma ya riga ya gaya ma Bitrus, Hananiya ƙarya yake yi, ya raba kashi biyu ya ɓoye ɗaya a gida. Bitrus ya tambaye shi, ga gaya mini gaskiya tsakaninka da Allah, abinda kenan kuka sai da gonan? Ya ce shikenan. Daga nan ya fara rantsuwa, dama mare gaskiya shine mai saurin rantsuwa, mare gaskiya shine mai saurin son fada, mare gaskiya shine mai saurin zage-zage. Hananiya yayi farat, ya fara cewa wallahi kuwa ai kudin kenan gaba daya. Bitrus ya sa mishi ido, ya ce mishi, don me kake yi ma ruhu mai tsarki ƙarya? Yan uwana, duk ƙaryan da muna yi ma ruhu mai tsarki ne. Ko ka yi ma matanka ƙarya, kana ma Allah ne. In kin yi ma mijinki ƙarya, kina yi ma Allah ne. Kafin a ce kwabo, Bitrus ya kawo hukunci akan Hananiya. Ya ce da shi, ai dama abin da kake da shi da farko naka ne. Kai ne ka ɗauki kuduri da kanka, ka ce za ka sayar ka kawo, wani bai tuhume ka ba. Ra'ayinka ne, me ya hana ka ka cika ra'ayinka da kai niyya? Yan uwana, sa'an da mun ɗauki kuduri za mu yi abu a cikin ikkilisiya, ka yi shi 100%, kar ka rage. In ka rage, ka yi ma ruhu mai sarki ƙarya. Daga nan sai Hananiya ya faɗi ya mutu. Daga baya an aika matan ta zo, Safaratu ta zo, an tambaye ta, ke Safaratu, nawa ne kun sai da gonanku? Sai ta ce, iyakacin kuɗin kenan da mai gidana ya kawo. An tambaye ta, ki faɗi gaskiya? Ita ma ta fara ƙarya. Wallahi kuwa pasto, aikin kenan, abinda mun sayar kenan, kuɗin kenan, ba mu ƙara ba, ba mu rage ba. Wallahi kuwa pasto. Sai Bitrus ya ce, ga kafafuwan wanda sun je sun biz na mijinki yanzu saboda ƙarya. Yanzu nan ke ma za a je a biz ne ki. Nan da nan sai ta fada ƙasa ta mutu. Saboda me? Sun ƙulla munafunci su biyu da juna. Yana faruwa a yau jama'a. Miji da mata sai ku haɗa baki ku yi ƙarya. Miji da mata sai ku haɗa baki ku yi gulma. Miji da mata sai ku haɗa baki ku yi wa Allah munafunci. Duk abin da kuna aikatawa, kuna aikata ma Allah ne. Akwai sakayya. Sakayyan kenan mutuwa tana jiranku. Sakayyan kenan hukuncin Allah na jiranku. Mu yi tuba. Tuban shine mu gaya wa Allah gaskiya. Idan kun yi noma, kun yi kawo zaka a ikkilisiya, ku kawo shi daidai yanda Allah ya ce. 1/10. In kun nomi masara buhu 20, zakanku buhu 2 ne. Kada ku ɗauki buhu 1 ku kawo, kun yi ma Allah ƙarya. Idan an ce a kawo naira 10-10 ko naira 100-100 a ikkilisiya, kai ka kawo naira 50, ka ɓoye 50, an tambaye ka, abin da kake da shi kenan? Sai ka ce wallahi, har gida, har cikin banki, abin da nake da shi kenan. Wannan ƙarya ne ma ruhu mai tsarki. In an tambayi matanka kuma, saboda ita tana tsoro kada ka zo ka yi mata duka, ko kuma kar aurenta ya ƙare, sai ta goyi baya munafunci, munafuncin dodo zai cime shi. Idan kai munafiki ne, kada ka yadda hukuncin Allah ta kama ka. Idan kuma ke kin ga mai gidanki yayi munafunci, kar ki goyi bayan shi. In kin goyi bayan shi, ke ma hukuncin Allah zai cinye ki, munafunci zai cinye ku, shari'an Allah zai cinye ku, mutuwa za ta cinye ku. Yan uwana maza da mata, mu zama masu faɗin gaskiya, mu gaya wa Allah gaskiya, mu gaya ma junanmu gaskiya. Idan ba haka ba, hukuncin Allah zai cinye mu. Allah ya taimake mu, mu kasance iyalai masu faɗin gaskiya, a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
A koda yaushe ina farin ciki da irin soyayya da iyayena ke nuna mini.
To, sai na dawo.
A kowace safiya kana zuwa aiki domin sama mini abin da zan ci, wajen kwanciya da kuma kayan da zan sa. Sannan kuma kina tsaftace gida.
Kul, kul!
Kina kare ni daga ƙona kaina.
Sun yi abincinka ko yaro na?
Kina ƙoƙarin ba ni abinci mai daɗi na ci don na yi ƙarfi. Sannan kina yi min wanka, sai ki sa min kaya sai da kanna ci sayi. Iyayenmu, don Allah ku kare mu har daga cututtuka.
Ku tabbatar kun kai yaranku asibiti don a yi musu dukkan rigakafin da ya dace. Rigakafin zai iya kare su daga cututtuka kamar tarin shika, tarin tunku-tunku, da kuma ciwon sarƙafewar haƙori.
Mai yiwuwa kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, ko kuwa daga wani shirin da ta gabata, sai ka tura tambayarka ko kuwa bukatar addu'a zuwa ga email namu adventistworldradionigeria@gmail.com. Domin kallon video na wakokin zumunta, kwaya da sauransu, je ka ka subscribe a tasharmu na YouTube mai sunan Muryar Bege. Shafin Facebook namu shine Adventist World Radio Nigeria.
Ubangiji ya fadi wadannan zanta tukan da kaya ce
ni ne Ubangijin Allahnka wanda ya fishe ka daga cikin kasar Masar daga gidan bauta ni ne Ubangijin Allahnka wanda ya fishe ka daga cikin kasar Masar daga gidan bauta
Ubangiji ya fadi wadannan zanta tukan da kaya ce
ni ne Ubangijin Allahnka wanda ya fishe ka daga cikin kasar Masar daga gidan bauta ni ne Ubangijin Allahnka wanda ya fishe ka daga cikin kasar Masar daga gidan bauta
maza
kai wadansu aloli ba seni maza kai wadansu aloli ba seni maza ka misalta wata kira ko suraba maza ka misalta wata kira ko suraba
baza
ka kama suna Ubangijin Allah banza ba
baza
ka kama suna Ubangijin Allah banza ba
tuna da rana asaba
domin ka kiyaye ta da sarki domin ka kiyaye ta da sarki da kai da danka da diyarka da bawanka da baiwarka da bakonka da bisashenka da ke cikin kofofinka duka za ku kiyaye ta da sarki da kai da danka da diyarka da bawanka da baiwarka da bakonka da bisashenka da ke cikin kofofinka duka za ku kiyaye ta da sarki
sannan
ka bada girma ga mahaifinka domin kwanakinka su yi sawu
sannan
ka bada girma ga mahaifinka domin kwanakinka su yi sawu ba za ka yi kisan kai ba
ba za ka yi zina ba
ba za ka yi sata ba ba za ka yi kisan kai ba
ba za ka yi zina ba
ba za ka yi sata ba ba za ka yi kisan kai ba
ba za ka yi zina ba
ba za ka yi sata ba ba za ka yi kisan kai ba
ba za ka yi zina ba
ba za ka yi sata
ba za ka yi shaidan zurba
ba za ka yi kisan kai ba
ba za ka yi sanja ba
ba za ka yi sata
ba za ka yi shaidan zurba
ba za ka yi kisan kai ba
ba za ka yi sanja ba
ba za ka yi sata
ba za ka yi kyashin gidan sa
ba za ka yi kisan kai ba
ba za ka yi tsigela sa
ba za ka yi sata
ba za ka yi kyashin gidan sa
ba za ka yi kisan kai ba
ka yi tsigela sa
ba za ka yi sata ba ba za ka yi kisan kai ba
za ka yi zina ba
ba za ka yi sata ba ba za ka yi kisan kai ba
ba za ka yi zina ba
ba za ka yi sata ba
mun sake saduwa mai sauraro kuma a wannan sa'a zamu yi magana game da kai mai suna Allah mai kishi Allah mai kishi karatunmu na yau na cikin fitowa sura 34 aya 14 kuma karatun maganar Allah na cewa gama ba za ka yi sujada ga wani Allah daban ba gama Ubangiji wanda sunansa kishi ne Allah mai kishi ne bari mu yi addu'a Ubangiji ka fahimtar da mu kalmarka kada ka wofinta mu ka azurta mu da gafara da sanin gaskiyar maganarka cikin sunan Yesu mai cetonmu amen
Thank you.
a shekara ta 2011 wata mace ta kwacewa wata mijinta ta aure mata miji karfi da yaji sai kuma ta shiga wahalar da yaron da matan nan ta bari domin mijinta ya kore ta sai a Christmas na shekara ta 2012 wannan mata tana soya naman Christmas sai yaron wannan mata ya zo ya tsuguna a gabanta yana kallo ai kuwa sai matan nan ta kama hannun yaron nan ta tsoma cikin kaskon suyan da take yi wai yaron yana da kudai hannun yaro sai ya kone kurmus wannan shine mungun kishi da mugunta ta karshe wani pastor yakan ce mungu bai isa mungu ba sai in yayi wa kansa mugunta tukuna kishin Allah ba haka yake ba ko da shike ya ce ni Allah mai kishi ne domin baya son raba darajarsa da gumaka Ishaya ya faɗi haka cikin sura 48 aya 11 Allah yana kuma kin sujada ta mai raba zuciyarsa kashi biyu yana yi wa Allah yana yi wa wani abu daban Fitowa sura 34 aya 12 zuwa 15 Yesu ya ce babu wanda zai iya bauta wa shugabanni guda biyu a lokaci guda daya a cikin littafin Matta sura 6 aya 24 shine dalilin da ya ce wa Fir'auna babu wani tamkarni cikin dukkan duniya inji fitowa sura 9 aya 14 saboda annoba ta mutuwan yan fari wanda ya halaka dan farin Fir'auna da ƴaƴan fari na dukkan Masarawa kasanta girgiza kowane gida ya kasance da ihu kowane gida ya kasance ana kuka ana babban makoki shine abin da yasa Fir'auna ya gane babu wani kaman Allah shi yasa zuciyarsa ta dutse ta narke shine da kansa yanzu yana roƙon Isra'ilan su tafi kuma su sa masa albarka wato wahalan abin da ya faru da bakin cikin abin da ya gani da ɗansa wanda da yana jiran gado da ya yanki jiki ya fadi ya mutu da sauran ƴaƴa na fari na Masarawa ko ina ya haukace sai Fir'auna wanda da farko ya ce wane ne Allah ni ban san shi ba sai yanzu jama'ar Allah kawai ma yana cewa su sa masa albarka inji fitowa sura 12 aya 32 idan mun dubi Allah kamar yadda yake wato dukkan mallakarsa da abin da yayi ba ya dace a ce yana da kishiya ba amma kuma halayenmu da rayuwarmu ya sa Allah yana da kishiya Allah yana da kishiya ta hanyar takara na jawo mutum kusa da shi cikin kamna shi ya sa ya ce shi mai kishi ne Allah ya halicci mutum ya zama mai yanci ta haka ne kuma ya zama matsalar mutum saboda wasu suna bauta wa alloli maimakon Allah maimakon wanda ya halicci dukkan duniya da abin da ke ciki duka shi ya sa Allah yana tananatawa yana kuma cewa shi mai kishi ne kishi na Allah dominmu ne mu zama masu yi masa sujada saboda kada mu dauki la'ana na bautan gumaka mu taka doka ta daya cikin dokoki guda 10 wanda ya ce ba za ka yi wadansu alloli ba kuma idan mun taka doka ta dayan nan mun zama masu laifi ga dukkan sauran dokoki guda 9 ashe kishin da Allah ya ce shi mai kishi ne domin lafiyarmu ne alheri ne kuma a gare mu duk wanda rayuwarsa ta kishi ne yana cikin hatsarin kisan kai magabtaka da kuma mugunta da kuma nuna zalunci zuwa ga wasu idan kana da kishi baka son ganin wani da abin kirki sai dai kai kuma duk abin da kaga wani ya samu na alheri mai kishi yakan kasance baya so idan kai ne hakan ne kakan kasance amma kishi na Allah yana tashi ne idan mun kamanta shi da wani abin da shi ya halitta dalili kenan Allah ya ce gama Ubangiji Allahnka wuta ne mai cinyewa Allah mai kishi ne kuma wa shari'a sura 4 aya 24 sannan fitowa sura 19 aya 16 da 18 da Ibraniyawa sura 12 aya 18 da fitowa sura 20 aya 5 yana cewa Allah wuta ne kishi ne kuma don baya yarda da sujada ta rabi da rabi. Idan fa kana bauta wa gumaka, wato ko sasaka ko kuɗi ko abin da ya wuce maka Allah, nan da nan zaka tada kishin Allah. Idan kana da tukunya na magani na wanka wanda an fi sani da suna wai kasko na gida, watakila kana yanka masa kaji don yayi ƙarfi, kana tada kishi na Allah. Idan kana makala wani abu a gona don ka samu amfanin gona da yawa, kana tada kishi na Allah. Duk wani abin da zaka bauta masa, duk wani abin da zaka bi, wata hanyar da zaka nema na biyan bukata, ko na haihuwa, ko na lafiya, ko na nasara, idan ba wurin Allah bane, to fa kana tada kishi na Allah. Domin ba zai raba sujadan shi da wani ba. Ba zaka je kana bautan gumaka sannan ka dawo kana yi masa ibada ba. Tambaya anan shine, wa kake bautawa? Allah ne ko halittarsa? Idan ba Allah bane, kana so Allah yayi maka gafara? Idan kana so ka samu ceto na Allah, idan kana tada kishi na Ubangiji a kowane lokaci, sannan yau ka gane hakan ba daidai bane, kana bukata ka dawo daga rakiyan shaidan. Bari ka mike tsaye inda kake mu yi addu'a. Allahmu wanda ke cikin sama, ga mai sauraro na tsaye a gabanka, ka taimake shi yayi rayuwa ba ta kishi ba, amma rayuwa ta bauta maka cikin gaskiya, domin ya tsallake ababen da zai aikata na tada kishinka. Sannan a ƙarshe, da ni da mu da dukkanmu da mai sauraro, ka ba mu rai na har abada wanda ake samu cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Ko kana ɗaya daga cikin waɗanda suke ganin hanya mafi sauƙi domin samun ci gaba a rayuwarsu ita ce su jawo wasu ƙasa su tattaka su? Duniyar ma a yau cike take da mutane waɗanda suke baƙin cikin wasu da suke tashi, suke girma a cikin abubuwa da suke yi. Idan ko kana samun nasara, za ka ga cewa ka zama abokin gaba ga mutane ne da dama da suke kewaye da kai. Wani irin abu ne yake kawo irin wannan harka ta baƙin ciki? Idan mutum shi da kansa bai yarda da kansa ba, idan ya ga wani yana ci gaba, to za ka gani ya kasance da baƙin ciki. Ko da ya je ma yana yaba masa, yana masa barka, za ka gani a cikin zuciyarsa can ciki ba cike da murna yake ba, yana cike da baƙin ciki ne. Yana ganin idan da da hanya sai ya jawo shi ya saukar da shi ƙasa. Kira a gare ka yau mai sauraro shine ka kasance da tunani na kanka. Allah ya zuba maka baiwa na tunani wanda idan ka yi shi za ka iya aikata abin da shi maƙocin naka yake aikatawa. Domin Allah ya baka damar ka kasance da girma da daraja a gabansa da kuma a gaban mutane. Wanda yake ba shi da gaba gadi, wanda yake cike da fargaba, shine yake riƙa ƙoƙarin ya jawo wasu da suke tashi ƙasa. To idan ko ka kasance da tunani mai kyau, kai za ka iya ɗaga kanka har ta wurin haka ka ɗaga waɗansu waɗanda suke kewaye da kai. Idan ko kai haka, rayuwarka za ta kasance da farin ciki, domin waɗanda suke kewaye da kai za su kasance da fata mai kyau ne a gare ka da kuma ci gabanka. Saboda haka ka taimakawa wasu su tashi, ta wurin ɗaga su kai ma Allah zai ɗaga ka.
Gaisuwa ta musamman zuwa ga 'yan uwa kamar Malam Yusuf Sheyin Yayok daga Ugwan Tanki ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau. Sunday Bawa Siga da kuma Samuel Adamu daga Sabon Gari Tampul a Askira Uba mun gaishe ka. Malam Irimiya Gideon daga Girka Kampa a ƙaramar hukumar Lere a jihar Kaduna muna gaisuwa. Musa Filimon daga jihar Borno kai ma mun gaishe ka. Timon Caleb daga ƙaramar hukumar Lantan ta Arewa a jihar Plateau ga sakon gaisuwar mu a shiri na yau. Dan uwa Isaac Opa daga ƙaramar hukumar Mirchika a jihar Adamawa kai ma mun gaishe ka. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana, a tura zuwa ga adireshin imel namu adventistworldradionigeria@gmail.com Adventist World Radio Nigeria @gmail.com. Ga wadanda za su so wakokin zumunta da kwayanmu za a iya a kalla a YouTube. Sai ka je ka subscribe a YouTube channel namu wato Muryar Bege. Sunar channel din kenan Muryar Bege. Shafinmu na Facebook kuma shine Adventist World Radio Nigeria. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa ga ita ƴar uwa Paulina Yakubu wadda ta yi mana waka a yau. Wannan wakan da ta yi za mu iya mu same shi a YouTube. Sai a yi kokari a lalubo ko sunan ita ƴar uwa Paulina Yakubu ko kuwa Muryar Bege. Ina kuma godiya zuwa ga shi Pastor Yohana Dangana da kuma shi Pastor Yohana Simon da suka tallafa a shirin, muna cewa mun gode. A madidina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jagade da kuma Eze Lewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su taɓa rasa kowane abu mai kyau ba.